This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Zababben shugaban kasar Amurka Donald Trump ya mayar da gudanar da bikin rantsar da shi zuwa cikin ginin majalisar dokokin Amurka ranar Litinin sakamakon tsananin sanyi da ake sa ran za a yi a ranar. Ana sa ran a ranar rantsarwar yanayin sanyi a babban birnin Amurka zai yi kasa zuwa awan digiri 11 kasa da sifili, wato minus 11 a ma'aunin Celsius, inda kuma ake sa ran sanyi zai tsananta sosai tare da sanyin iskar da ke kadawa. Yanayin sanyin na nufin a bikin rantsar da Trump. Ana sa ran za a yi sanyi mafi tsanani a cikin shekaru 40 a cewar masu hasashen yanayi. Ya zama wajibi a gare ni in kare al'ummar kasarmu, amma kafin nan za mu yi nazarin bikin rantsarwar kansa. Hasashen yanayi a Washington DC tare da yanayin iska na iya tsananta fiye da yadda aka taba gani. Ba na son ganin mutane sun ji rauni ta kowace hanya, in ji Trump a wani sakon da ya wallafa a dandalin sada zumunta na Truth Social. Bikin rantsar da shugaba Ronald Reagan karo na biyu a shekara ta 1985 shine na karshe da aka gudanar da bikin rantsar da shugaban kasa a cikin daki. Trump ya faɗa a cikin sakon nasa cewa ya bada umarnin a gabatar da jawabin bude taron baya ga addu'o'i da sauran jawabai da za a gabatar a cikin babban dakin taron majalisar dokokin Amurka tare da shigar da manyan baki a cikin ginin majalisar na US Capitol. Wani tsohon manazarci na hukumar leken asirin Amurka ta CIA ya amsa laifin da ake tuhumarsa a jiya Juma'a a wata kotun tarayya ta Amurka da ke Virginia cewa da gangan ya rike tare da yada bayanan sirri kan shirin Isra'ila na kaiwa Iran hari. Yana fuskantar hukuncin daurin shekaru 10 a gidan yari kan kowane daya daga cikin tuhume biyu na rikewa da kuma yada bayanan sirrin da suka shafi tsaron kasa. An wallafa bayanan sirrin ne a dandalin sada zumunta na Telegram. Asif William Rahman, mai shekaru 34 daga Vienna ta jihar Virginia, ya yi aiki da hukumar leken asirin tun daga shekara ta 2016 kuma yana da babbar tantancewa ta tsaro. Masu gabatar da kara sun ce Rahman ya sauke tare da wallafa wasu takardu na sirri a wurin aiki ba bisa ka'ida ba, sannan ya dauki takardun zuwa gida inda ya sauya wasu bayanai domin boye tushen su kafin ya yada su. Labaran suna zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Majalisar Zartarwa ta Isra'ila ta amince da yarjejeniyar tsagaita bude wuta a Gaza da kuma sakin mutanen da aka yi garkuwa da su, wanda zai dakatar da yakin da aka kwashe tsawon watanni 15 ana yi da Hamas. Gwamnati ta sanar da yarjejeniyar ne da misalin karfe 1 na safe a gogon birnin Kudus bayan taron majalisar ministoci na sama da sa'o'i 6 da kuma bayan majalisar tsaro ta bada shawarar amincewa da yarjejeniyar. Babban taron na daukacin majalisar ministocin ya gudana salon Alun a ranar Asabar ta Yahudawa, wanda ke farawa da faduwar ranar Juma'a. Bisa al'ada, gwamnati kan dakatar da duk wani aiki a ranar Asabar din har sai dai a lokuta na gaggawa, ko lamurin da suka shafi rai da mutuwa, wanda ke nuna muhimmancin yarjejeniyar. Tsagaita wutar zai soma aiki ne a gobe Lahadi, kuma zai kumshi tsawon makonni 3 na tsagaita yaki tare da sako wasu Isra'ilawa da dama da aka yi garkuwa da su da kuma ɗaruruwan Falasɗinawa da ke fursuna. Wani harin jirgin sama mara matuki na Ukraine a yammacin jiya Juma'a ya kunna wuta a wani yankin masana'antu da ke gundumar Kaluga ta ƙasar Rasha mai tazarar kilomita 170 daga kan iyakar ƙasashen. Gwamnan yankin Vladislav Shapsha ya wallafa a shafin sadarwa na Telegram cewa sakamakon harin da wani jirgin sama mara matuki ya kai a Lyudinovo, gobara ta tashi a yankin masana'antu. Kamfanin dillancin labaran Faransa ya ruwaito cewa wasu hotunan bidiyo da ba tantance da su ba a shafukan sada zumunta na Rasha da ba na hukuma ba sun nuna abin da suka kira harin da aka kai kan wata ma'ajiyar mai. wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai ya kashe akalla mutane hudu tare da jikkata wasu 14 a birnin Kryvyi Rih da ke kudancin Ukraine a jiya Juma'a, inji shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky a cikin jawabin sa na yau da kullum. A safiyar jiya Juma'a, Zelensky, wanda aka haife shi a Kryvyi Rih, yayi Allah wadai da harin da aka kai a sakon Telegram, yana mai cewa kowane irin wannan harin ta'addanci wani abin tunatarwa ne na wanda muke fama da shi. Rasha ba za ta dakata a kashin kanta ba, za a iya dakatar da ita ne kawai ta hanyar matsin lamba ta haɗin gwiwa.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Ba da fatar an wayi gari lafiya. A yau Asabar ta uku kenan ake ciki na sanyi na a shekara ta 2025.
Sabo shekara
Asabar ta uku.
Eh to ya muka iya Malama Grace, an shigo Asabar ta uku kan.
Allah mai iko, Allah mai iko.
Gaskiya.
To Allah shige mana gaba. To yau din nan ni na san mana idan ma na tambaye ka abin da ya dauka maka hankali a Amurka baya wuce shirye-shiryen zabe.
Ai Malama Grace,
ai zabe shirye-shiryen shugaban kasa na sanyin na.
Eh wato ai ni na yi mishi lakabi da kullin minti. Kin san kullin minti ko? wato kullin minti shi, kin san an kulle wannan bangaren za a kuma wannan bangaren kuma a mirde shi, ma duka mirdewa za a yi gaba ɗaya ko wani bangare. Wato haka aka yi, haka naga ana yi wa birnin Washington DC.
Ne aka ga shi ko office ba tukun.
Ah kai Malama Grace, ai ina tabbatar miki kai Malama Grace abun. Wato naga
tukunna ma,
naga inda
tukunna sai ranar Litinin.
Kai
ai tukunna ma tukun, ai yanzu ba dai ana a hankali ba, tunda dai
Malama Grace zaga Malama
Grace ba kake gani ko ta ina tukunna ba riga
an Malama Grace,
ai yana su ba,
ai Malama Grace an riga an rurrufe yau Asabar. Yanzu gobe Lahadi in Allah ka mana rai, kin san dai ko kuda ba zai gitta a wurin nan ba, in ba wanda an ka amince da shi ba, saboda haka ai an riga ma an rufe wannan wurin, tunda ke ga baka dai zuwa da mota, baka parking din mu, in fa hasali ma ba ko ina ma za ka ratsa ba tare da
to kafan ma tukunna, inda za ta kai ka kafin inda za ka kewaya ka je inda za ka shiga kai abin nan, ai sai kai da gaske.
Malama Grace, na fito jirgin kasa, na shigo daga inda nake dan tafiya ta minti 5 zuwa 10 ta kawo ni office, amma in gaya miki sai da na billing gani ina hangen office, amma ina dole sai ka billing nan ka shiga wannan kofa ta waya nan, na an dan buɗa
haka
kai. Wato na ga tsari ni ba taɓa magani irinsa ba, ta yadda dubun dubatar jama'ar da za su taru kowanne ne, yadda kika san ruwa ne in kai masa hanya kai za ka karkata inda zai bi, to an riga an karkata, saboda haka wai maganan ma wai a samu wani cunkoso turmutsi ko kuma a'a wani ya shiga wanda ba a san da shi
ba taso ba
bai ko taso ba
domin daga fitowa daga tashar jirgi ka riga ka san kofar da zaka yi bisa ga katin ka san katin ka nan wace kofa ce ya kamata ka shiga wace ce ya kamata ka fita
to sannan malama Grace ai ina ganin ba wannan ne karon farko da muka ga rantsar da shugaba ba amma dai wato biyo bayan abubuwan da suke faruwa waɗanda ke san sunan ba irin kaman sauran kasashen mu ne na nahiyar Afrika ba wato abinda ake cewa ba su daukar things for granted ma'ana wato ba za su taba yin saku-saku da koma menene ba wato duk da hasashe suke yi to zaki ga shi ku lalle hasashen
na hanya amfani ya faru makaranta ce yadda za a shi
gaba kuma ya ne za a yawa yanzu alal misali malama Grace yanzu abin nan da ake ciki yanzu kin ji ko a cikin wannan makon a ce sojoji sun koma yin kuskure wurin yaki da yan ta'adda kokarin da suke yi na ganin sun samar da tsaro amma su bisa kuskure sun koma jefa makami ga mutanen da basu je ba su gani ba to ke ga irin wannan babban misali ne wannan in aka yi shi sau daya to ina tabbatar miki wato matakan da za a dauka za su kai dubu domin ganin cewa ba a maimaita
idan haka
na'am
haka ai to da san yana maganar zabe kenan ai zan baka wanda abuna ana shirin maganan rantsar da shugaban kasa kenan mu kuma anan ana rantsar da shugaban kasa waɗansu kuma suna ta ritaya a ma'aikatan gwamnati ba waɗanda shekarun su ya kai na ritaya to yau an yi a ranan yau ba asabar ba ran Laraba ɗaya daga cikin shugabannin wannan tasha wadda ta shafa shekaru 45 tana aiki a nan mutane waɗanda na san masu sauraro za su sha jin sunanta waɗansu sun sha ganinta ta ada ce mata a Kelucu ta daɗe tana ta shekara dai 45 a nan
muryar da kisan ta ma taɓa zama shugabar muryar Amurka gaba ɗaya ta riƙon ƙwarya ko
haka
yawa
mukamai da yawa da yawa ta rike su kafin ta kai har mataimakiyar shugaba mai cikakken iko gaba daya ta wannan gidan kafin ta kai ga ritaya to ka san ana ritaya na sanyin na aka yi dan yanci ɗan
makulashi da liyafa ba
to kuma akan gayyaci kowa da kowa shikenan a wurin meeting tunda ana aiko da email ne sai Sarfili ya printin takardan ya tawo da ita meeting ana ma baba tsiya ana ce kai ba ka karanta email gashi nan an gayyaci mutane a je a ci na banza kai ba baba yace an shi ya zo ne shin ka fan shi ba zai shi kenan ana gaba meeting Sarfilu su Maryam suka tafi
aka
ina fita da Juli za mu je ganin yadda ake shirye-shiryen wuraren rantsar da shugaban kasa sai ga su Sarfili sai yana ce min anti yana ce min kina jin wannan magana wannan haka ake party suna son ai party su zo su ga Afirka ya je ya gani daga wani ganye
da dan lemu dan biscuit haka
da wani karas da wani tugan da dan karamin tugan da wela ya zauna baba papa tun ce kai ka je ka zauna nan gaje sun ga ba sai ya zauna wuri kun da yana ce haka ne party su zo su ga party ba da
to
ai abunda ko da abun da ya dabe shi
ai kware da gaske ai malama Grace kin san ma abin da nake shawara ni ma ina son ku taho ku yi min fatin nan saboda malama Grace na doshi fa kusan ke san yau shekaru na kusan na doshi rabin dari malama Grace
ashe saboda haka kake ce mun nemo tsike
ku a kai dari fa aka ce malama Grace to dari nan fa na doshi dari fa
ai ka riga ka faɗa mu takardar gayyata mun riga mun same ta sabili da ka shiri zami
ya kamata na tsufa da yawa ya kamata in ji in huta haka
wanga uban amarya ya tsufa
gaskiya
wanga uban amarya shekaru sun dara
to malama Grace dari fa aka ce malama Grace dari fa na doshi rabi
za ka yi ta daula kenan wai daula ta yi cika shekara 35 ta aka kawo wani babban balo aka yi ta abin nan dai aka cire wuri aka rigirigi sai aka zo a bari wanda ce to
to ke gani a
to Allah ya sa Allah ya sa kamar yadda muke ji yau mun samu bakuncin Jibril Muhammad da aka fi sanin da Jallatu wani matashin mawaka da ya ziyarci wannan ya bakunci wannan shiri sabili da aka zuwa an ji ba kadan za mu ji hira da wakilin Murkayya Basha ta yi hira da su kafin nan bari mu yi abin da muka saba na sun yi na musa da zumunci ya wato gaisuwa da fatan alheri ta sada zumunci bari mu fara da gaida shi Senator Sahabi Yawu Kaura sai kuma mai martaba sarkin kiyawan kauran na boda wato Alhaji Sanusi Muhammad Ahmed Asha da Dr. Nafi'u mai maganin ido kauran na moda sai Honorable Hafiz Balarabe Gusau da Abdullahi mai shayi bakin kasuwa sai Usaini Dangote karatuwa da Nasiru Musa Adabka Pride FM Gusau sai Malam Abu Kaura mutum abin tsoro ne da Tijjani mai takalmi Magizawa sai Liman Sani Bingire mai walda kauran na boda da Malam Nura Bala mataimakin shugaban makarantar sakandare ta kauran na moda da Lawal Hambali dan Silba Sakkwato sai Alhaji Mele Yusufari da kuma Mahmud Salisu kauran na moda da fatar an tashi lafiya
to amin sun ma'anin malama Grace a bari kuma mu rufe jihar Plateau Nigeria inda zamu isar da sakon gaisuwar a bari ya huce ta fata alkhairi zuwa ga Aliko Auta kafinta Yalwa Gende Akwati barakallah da jihar Plateau da Sani mai lange-lange a wuri sai Yahuza Abubakar Gora Gwandu da Isa Lawal magajin garin Girgir da Usaini Dangote Karasuwa da Alhaji Haruna Bibi Waitar Masuwa da Ado Salati Goma ga Nabari Jau da malami kurra garin sarkin noma da ayuba isa garin sarkin noma da kuma sani mai aikin wutar lantarki ginda akwati da haddadi mai kwamfuta mai yama da abban yusuf basa da ishaya lumu dan masanin limoro da ibrahim salisu dan kaduna sai salisu mai shinkafa song da kuma bashir tela lafiyan bare bare a karshe da musa na chali mahangi jihar katsina da fatan dukkansu za su yi karshen mako lafiya
Salamu dindi Jibrilu Muhammadu ni nidi Nagabina jalatu shine dindi Kuya hakuri kuma gauta nadi Zammu fu albishra masoya nadi Zakud karasham mafariki nadi Waiba safata kuma badadi Ni Jibril jalatu zanku makam
Rasan yin da kamar yadda muka ce yau matashin mawaki Jallatu ya bakunci wannan shirin ga hirarsa da wakilinmu Rukayya Basha.
To sunana Jibril Muhammad wanda aka fi sani da Jallatu.
To wannan suna Jallatu sunar family dai ko kuma dai sunan gayu ne.
Sunan kauyen mu ne dake karamar hukumar Bakorin jihar Katsina.
To masha Allah. To Malam Jibril ga ka a cikin harkar waka tsintin.
Gaskiya
me jawo ra'ayinka kaga waka shine mafita a gare ka?
Yawa so gaskiya ni dan marasa karfi ne. That is bamu da karfi a gidanmu. So farko dai shine dai na lura da cewa wannan gidan da wancan gidan akwai bambanci to ya zanyi in gwada wa duniya waɗannan marasa ƙarfin suna cikin buƙatar agaji ko daga wasu mutane ba dole sai dai su tagumi su ce Allah kawo ba
haka
dai da dai ana fatan Allah ya kawo din
to sai kaga wakar shine mafita a gare ka to daga sanda ka zabi harkar waka wani irin matakai ka bi domin ka cimma muradinka
matakan da na bi saboda babu da abin da yake taka mana burki kamar irin in za a fara sanka ya kamata a fara sanka a gida in za a fara kinka to bai kamata a fara kinka a gida ba to amma dai gaskiya shi muka dan fuskanta saboda mu kasancewa zaka ganci yayan malamai to me yasa zaka dinga waka wakar sana'ar ƴan wuta su so ka zaka sauraron su
haka
to nan muka dan fuskanta
to taya akai ka jawo ra'ayin su har suka ga cewa su baka dama ka fara wannan harka ta waka duba da cewa ka fito gidan malamai ta ne
yawa shi farko shi mahaifina Allah ya kadarta ya san ba a ce ya san abin da yake kai tsaye saboda ita uwa ba ta san a ya san abin da ita mace ce ba dole ta san shi ba
haka
ya fi fada din ya fi zafi so amma ta kanshi na fuskanci kuma da sauƙin so saboda shi abin da ya dauka kawai abinci ne kowa da inda zai ci shi so ita kuma na dan shawuya saboda an ce mana mata da mu da ƴan fim za mu rika bana daki ne maza da mata so na dan fuskanci wannan kalubalen amma daga bisani nuna mata wallahi a lokacin da na fara dan da dan jima na shi wallahi so nake inda ƴan fim din ma ban taba ganin su
Allah sarki
so manyan mawaka kuma ban san su ba ko dai
har yanzu
sai a lokacin
to ka ce dai har yanzu
har yanzu a lokacin da nake gaya maka
okay to akwai batu da kai na cewa ana ma ƴan fim da mawaka wani irin kallo ba hagwan kallo kenan
eh gaskiya ne
akwai kalubale da dama a tattare da wani irin kallon
eh gaskiya
ne zaka ce mana game da haka
to abinda ni nake so mutane su fahimta shine farko dai mutum ya san cewa kowa da inda Allah ya aje mai abincin shi idan mutum ya fahimci a inda Allah ya aje mai abincin shi ya aje wa kowa abincin shi to in kaga wancan baka fahimci ya yake rayuwar shi ba kai mai fatan alkhairi dan in kai wasa zai zo kanka saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana haka cewa duk wanda kaga yana aikata wani abu da bai da kyau kai mai tur to ba za ka mutu ba sai ka aikata irin shi so kalubalantar da muke fuskanta shine ana kallon mu ba mutanen kirki bane alhalin kuma mu sallar mu ba mu canja ta ba azumi ba mu rage daya ba a ciki tarbiyyar mu bai canji ba abinda kake ci shi muke ci shi kake sha shi muke sha ba abinda yake da bambanci da nawa da naka
haka ne to waƙoƙi da dama wani irin waƙa kake
to alhamdulillah waƙoƙi kowace ina yi da harshen Hausa amma waƙa biyu ce kai ban iya ba cin mutuncin wani ko batsa
haka
su ne bai koya ba har yanzu ban yasa
to wani irin waka kai wanda wato fito da kai duniya saka sanka
to suna dan dama amma
dai wakan da zaka rera ya zama you have it that you can sing
ba damu so akwai wanda dai mutane suka fi sani ya kamata ma a ce da ita na bude wanda zan ce assalamu salamu jama'a da ke kasata ni ne Jibar Muhammadu ya ta Jibar Jalatu so mulkin mafarkin mulki wannan wakar
to amma wannan waka da ya zama akwai sunanka a ciki sai sa kai wannan wakar
yawa dalilin da yasa nayi ta a lokacin da nayi kirkirar ta gaskiya ban wuce shekara 6 ba a duniya
da ka kirkira wannan wakar ka iya tuna ta yanzu ka rera ta
a lokacin da na kirkira ba na wallafa ba
ka kirkire ta
so sai naga cewa ya zan ungwada wa mutane ni shugaban kasa ne ba zai hankali ba zai dauka ba so sai da na girma lokacin mulkin Umar Musa ne sai na ji nayi ta a lokacin mulkin Obasanjo karo na biyu sai na rubuta ta lokacin mulkin Umar Musa sai na je na buga ta a studio so sai na ce to in na fada kai tsaye ni ne shugaban kasa kaza kaza ban saka sunana ba ba za a ce da wana nake
haka
sannan kuma ni da ma a cikin mulkin nawa zalunci ake karara sai kawai sai na ce to gaskiyar magana kawai mafarki ne
haka ne
to sai na zauna lafiya
to bayan wannan waka da kai wani irin wakoki kuma kake da shi
eh akwai irin su boka da magani ko kuma Allah da magani
boka da magani ko kuma Allah da magani
boka da magani ko kuma Allah da magani
wata ran zan ba ku labari da ni ne na sha da kyar na sha magaruya ba ni da koda sun lebiyar shine na bada shawara me zai ban kudi a kar tauhidin wasu ya ja baya zan ba su magani ni kuma
boka da magani ko kuma Allah da magani boka da magani ko kuma Allah da magani
wani kasar kuma mutum ne ya zo gidana ya taddani wai shi yana bidar ya tsira zan bashi magani nasara a siyasa ce yake so zan bashi magani mahalsa da sun saka gaba zan baka magani in ka so
boka da magani ko kuma Allah
da sanin da kaji gogan naka
to malama gares wato shi yasa aikin san muna cewa wato duk tafiya wato sai an gaya maka sannan zaka iya sanin yadda take da dadin ta da kalubalanta da komai haka kowace yanayi na rayuwa yake
haka yake to na sanya na kai gaskiya kai dogon bayani sabili da haka ka cinye mana lokacin labari saboda haka ana bin ka bashi
ai gaskiya
ai bashi
ai gaskiya eh masu sauraron mu su biyo mu bashi labari amma ku mu zuwa in Allah ya kai
saboda zan baka labarin wani saurayi da budurwa da budurwa ta kalla mishi mari amma ba zan fada ba tunda dai ka riga ka cinye lokaci saboda haka abi mu bashi
din gaskiya ne
to da ga malama junda na daga fa da hannu sabili da haka zamu ja burki nan yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanyin nan
alheri yake muku fata alheri da ko fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
assalamu salamu jama'a da ke kasata ni ne Jibar Muhammad ya ta Jibar Jalatu ina cikin takeici cikin takeici na fanta barci
wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
gaji shi kalma miji ya mai tushe ba da ni sashi Hausa da biyo ki mazin ya zarje ya bayo
Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu
ranar litinin din nan mai zuwa 20 ga wannan wata na janairun shekarar 2025 za a rantsar da sabon zaɓen shugaban ƙasa Donald Trump a matsayin shugaban ƙasar Amurka na 47
kamar yadda muka saba za mu kawo muku rahotanni da fashin baki a radio talabijin da duniyar gizo kan dukkan abin da ya shafi rantsar da shugaban ƙasar da liƙa mulki
kuma kuna iya bada gudunmawa a wannan yunkurin ta wajen bibiyar rahotannin da za mu riƙa kawo muku kai tsaye a dandalinmu na sada zumunta Facebook gani aka ce ya koreji
kada ku bari a baku labari, ku kasance tare da mu.
Muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
Zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.